بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله سبحانه وتعالى ليساك حدا من دول أن نفسكوكي نساء البركة إن شاء الله. أولا نسافيها ta asabar bakwai ga watan rabi'in al-akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1432 wanda daidai da 12 ga watan 3 na miladiya 2011 ci gaba da karanta littafin khutuwatun ila sa'ada na Sheikh Dr. عبد المحسن القاسم ايوذا متاشكان وتا نقطه مهمه muhimmanci duka littafin da mai muhimmanci ne nan kuma yau wani abu zamu ji da yake da alaka da samari da rayuwar su ta tuzurantaka ake cewa ko gaurantaka to tambayar dai da malamin yake anan ita ce هل اتزوج وانا اطلب العلم muna magana ne akan neman ilimi da muhimmancin sa ko to sai kawo tambaya yake cewa shin nayi aure alhali ina cikin neman ilimi ina cikin karatu na neman ilimi na addini in shiga nan yau ana wurin malam wani a dau karatu gobe a wurin malam wani ilma a tafi wani gari daban to na yi aure a wannan hali to malamin ya fara bada amsa yake cewa az-zawjatu hiya al-ma'wa ita dai mata ita ce makoma makwanci alladhi hayya'ahu Allahu lir-rajuli wanda Allah ya kintsawa namiji ya aje masa shi ya masa tattalin sa shine hayya'ahu yastaqirru fihi domin ya tabbata a cikin sa ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali ma'ana ita mace da namiji to makwanci ne wurin samun nutsuwa ne qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون للي دغسكين آيوين الله سبحانه وتعالى شيني يا هل التامك ما تعي دغ كنك معنى دغ غليك دغ جنسك منك لكما مغنى الأصل حلتر النبي آدم daga jikinsa shi annabi Adam aka halittar masa matarsa dan me aka yi wannan aka samu muku mata litaskunu ilaiha domin ku samu nutsuwa zuwa gare su rayuwa ta namiji ba ta samun kamala ta samu cikakkata ta samu nutsuwa ta yadda take so sai a cikin aure wato tare da mace haka nan rayuwar mace ita ba ta da nutsuwa ba ta da kwanciyar hankali ba ta da yayi damuwa sai idan akwai namiji da za ta rayu da shi a matsayin mijinta waja'ala bainakum mawaddatan kuma bayan wannan bayanin ga cewa shine asalin manufar yin aure a samu nutsuwa to Allah madaukaki kuma ya sa mawadda soyayya tsakaninku da mata wani abu ne na dabi'a tsakanin mace da namiji akwai wannan karkata zuwa ga juna din shine maili na rai ya karkata ya damfara da wani ran na jinsin mace wannan dabi'a ce ta dan adam babu dama dan adam ya fidda shi kuma yin sa ko samun sa a zuciya ba rashin addini bane ba kwadayin duniya bane dukkan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, haka Allah bai sa wani daga cikinsu wanda baya wato baya alaka da mata ko hulɗa da mace a matsayin matarsa, sai ɗan kaɗan daga cikinsu saboda wasu dalilai da ya ambata mana a Al-Qur'ani, amma mafi yawansu ya sanya musu mataye kamar yadda ya ambata a cikin Al-Qur'ani nassa. Babba daga cikinsu wanda ya fi kowa daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mun ga rayuwarsa ya auri mata a rayuwarsa fiye da 10, kasancewar haka Allah ya halatta masa na farko, kuma saboda wasu dalilai na tabbatar da zumunci tsakaninsa da kabilun Larabawa da kuma ƙarfafa wannan addini din. Ya rasu ya bar guda 9 daga cikinsu, don haka maganar alaƙar ko ƙauna ko soyayya ko karkatar zukata tsakanin namiji da mace ba suka bane ga mutuncin mutum, ba kuma wani abin burgewa bane mutum ya ce shi zai rayu ba ruwansa da aure, wannan ba cika bace ba kamala bace ba kuma shine addinin ba ma. Kar mu manta waɗanda suka je gun manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma suka je gidan manzo sallallahu alaihi wasallam suna tambaya yaya ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaya rayuwarsa, da aka ba su labari sai suka ce a'a ya za a yi ya rika irin wannan ibada mai yawa, bayan kuwa shi an gafarta masa zunubansa ko yayi ko bai ba, sai ɗaya daga cikin su ya ce to daga yau shi ya daina bacci kullun sallah kawai da daddare, tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da daddare. Ɗaya kuma ya ce daga yau ya daina cin abinci da rana har abada, azumi zai yi daga farkon wato safiya har gare kawai a kowace rana ba zancen hutu. Na uku kuma ya ce shi ba mace kuma, ma'ana ba zai aure ba, tunda dai ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana irin wannan ibada. To annabi sallallahu alaihi wasallama labari ya zo kunnensa, sai ya hau mimbari ya ce ma balu aqwamin, me ya samu mutane ne suke kaza suke kaza suke kaza suna cewa kaza, ina mutanen nan da wannan zai ce ba zai bacci ba, wannan ya ce ba zai ci abinci ba, wannan ya ce ba zai aure ba. Ya ce fa inni atqakum lillah, to ni dinnan na fi ku tsoron Allah, ma'ana babu wani a cikinku da zai ce tsoron Allahnsa ya kainawa ko ya finawa. Kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar daga wurinsa ba magana ce ta tsarke ka kai, kamar yanzu inda wani wanda ba shi bane zai faɗa, sai ka ga akwai tsarkake kai tun ya ce ya fi kowa tsoron Allah. To shi annabi ne kuma yana da damar ya faɗi hakan, kuma shi ɗin hakan ne ba zancen ma al'ummarsa kawai ba, duk annabawa ma ya fi su tsoron Allah. Don haka yake cewa to amma duk da wannan abun ina bacci ina cin abinci wa atazawwajun nisa, kuma ina auren mata, ma'ana ina kwanciya da mata, wannan shi ne abin da ake nufi da atazawwaj, anan ba ana nufin ɗaura aure ba, yawwa nikah nan abin ko wata zawaj abin da ake nufi da shi shine kusantar mace haƙiƙani. Don haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan, babu wani dan adam da zai ce yana da dalilin da zai zauna a matsayinsa na musulmi ba zai aure ba haka kawai dan yana kyamar auren. Kar mu cakuɗa zancen da maganar waɗanda muka karanta a baya waɗanda ba su samu damar yin aure ba, ko malamai ne ma manya amma ba su yi aure ba. Yau mun faɗi cewa kowanne yana da dalilinsa, halin rayuwar da ya samu kansa a ciki ya sa shi ya shiga irin wannan yanayi, ba wai rubutu suka yi a littafansu cewa ana kyamatar aure ba. Mun fahimci wannan? Yau kar a samu wannan, babu wani malami kuma da ya faɗi wannan. Don haka ijma'i ne na malamai a maganar yin aure da kuma muhimmancinsa. Amma kasancewar kuma akwai inda zai iya zama wajibi akan mutum, akwai inda zai iya zama mustahabbi. Amma min haifil asal, ka kalli abin a asalin kashin kansa ya hukuncinsa yake, to wannan shine hukuncinsa. Lalle Allah maɗaukaki ya halicci namiji da mace ne, ya sa su da wannan surar domin su yi sha'awar juna, zuciyarsu ta karkata zuwa ga juna, ku duba ku ga yadda dan adam yake, daga ya ga matar da yake so ko matar ta ga namijin da take so shikenan sai zuciyarta dan fara. Sai kaga daga lokacin da wato zukatan nan guda biyu suka dan fari juna, duk wasu siffofi kuma da kyau da menene duk sai amanta da su. Haka ne ko ba haka ba? Wahalar kafin zuciyarta dan fara. To don haka haka Allah ya halicci mutane, yasa kuma wannan soyayya tsakanin su wa rahmatan da kuma wato jin kai. Yace inna fi zalika la ayatin, lalle a wannan akwai wasu ayoyi amma ga mutanen da suke tunani. Fa zakara jalla wa ala, Allah madaukaki anan ya ambata mana bi anna zawjata, cewa ita mata sakanu makwanci ne. Wa wasafaha bi annaha libasun, a wata ayar kuma ya siffanta ta da cewa tufa ce da mutum zai sa. Qala subhanahu, Allah madauki ya ce uhilla lakum lailata siyamir rafafu ila nisaikum, a cikin daren azumi Allah madaukaki ya halatta muku wato yin jima'i, shine koma zuwa ga saduwa da haduwa da matanku. Hunna, su matan nan naku libasun lakum, sutura ne gare ku, wato kayan kamar kayan sawa ne da zaka sa a jikinka. Wa antum libasun lahunna, ku din ku ma sutura ne gare su, ma'ana kamar riga ne ko wando gare su, su ma kuma matan kamar riga ne da wando gare ku. Wannan Allah ne ya faɗi wannan subhanahu wa ta'ala. Malam ya fassara wannan yace wa ayyuhuma afdalu lishab, menene yafi dacewa ga saurayi, an yakuna lahu libasun yaltahifu bihi, ya kasance yana da tufafin da zai lulluba da shi, iltahafa lulluba kenan, ya zama yana da tufafin da zai lullube jikinsa da shi. Wasakanun, da kuma makwancin da yake ya'wi ilaihi, zai tattare koma zuwa gare shi, ma'ana lokacin hutunsa ya zo. Au yabqa uryanan, ko kuwa zai fi son a ce ya zauna tsirara, wahidan shi kadai tilo, ya ta jujjuyawa haka akan gado shi kadai, bila maskanun ba tare da makwanci ba. Wanne saurayi ya fi so, a ce yana yawo tsirara ko kuwa yana da tufa da mayafin da yake lullubawa, sannan kuma da makwancin da in dare yayi zai je ya kwanta gare shi? Kowa ka tambaya in dai mai hankali ne zai ce na farkon yafi, ko yau babu mai sha'awar a ce yana zaune tsirara. Yace wazawaju lishabbi, shi yin aure ga saurayi, ajma'u lizhin, ba abin da ya kai shi tattara masa hankalinsa wuri ɗaya irin aure. Daga kaga mutum yana bazar-bazar ba nutsuwa, to ku kama shi ku samu masa mata sai ku ga yana so. Wannan abu ne abun kowa an gwada an gani, ba abun wasa bane. Yawwa, kana ganinsa fisganin yayi nan yayi nan, ya rasa inda zai zauna, yau a wannan bishiya, gobe a waccan bishiya, a jashi nan a tafi nan, to daga ya samu aure sai ku ga ba shi bane, ba shi wata ɗaya kawai za ka ga ya canza, har sa kayansa, ana ta yawo ba hula, ana ta abubuwa. To kuma aka yi aure sai a ga ai da kunya kuma a wuce gaban surukai ba hula, sai ga an nasu. To wannan ɗabi'a ce, haka Allah ya yi ta. Don haka mutum yana so ya sami nutsuwa, to ya zama cewa yana da aure. Don haka aure babu saɓani tsakaninsa da neman ilimi, kamar da zamu zo mu ji, ma'ana ba lalle ne ka ce wai tunda kana neman ilimi to shikenan kai ba za ka yi aure ba. Sai wa ad'a lirrujulati, shi kuma yin aure din nan ga saurayi, to yafi kiransa zuwa ga, yafi jawo hankalinsa zuwa ga ya samu rujula, ya samu wato ya zama namiji namiji, ƙarfa mai ra'ayi mai tunani, kuma ba talababo ba. Wa amkanu fil mujtama, kuma ya fi tabbatar da shi a cikin mujtama, a cikin jama'a, jama'arsa. Duk abinda aka zo za a yi, ana neman mai hankalin da zai yi shi, akan gabatar da mai aure akan mara aure, ko ba haka bane? Domin idan mutum ba shi da auren nan, ana ga bai gama samun nutsuwar da ta cancanci a bashi wani tsari na jagorancin jama'a ba, shine ma'anar amkanin fil mujtama, ya zama cewa mutum yana da tabbata a cikin mujtama. Mujtama shine society, ya zama kana da ana kula da kai, ana kallon ka, an mai da kai wani abu a cikin al'umma. To idan mutum ba shi da aure, zai ga cewa mutane ba su suka damuwa da shi a cikin al'ummar ba, musamman yana da damar yi an gabe ba, sai a ce kai wannan bakin tsatse bane, ku kyale shi. Ko misali za a zo, misali za a ce za a zabi ko liman, za a zabi dagaci ko mai unguwa da makamantan irin waɗannan. Ai kaga idan aka ce ga mai aure, ga marar aure, gaba ɗaya al'umma za ka ji hankalinsu ya fi natsuwa a ce a ba mai aure. Yauwa, to wannan shine abin da yake nufi. Idan mutum ba shi da aure, to yakan rasa matsayinsa ma a cikin al'umma. Ballantana ce wannan shine shugaban jama'a, mai jagorancin jama'a, amma kuma ba shi da mata, wannan ba daidai bane. Yauwa, yace fa zawjatu aunun ala talabil ilmi, ita mata taimako ce akan hanyar neman ilimi. Yauwa, duk mai son ya nemi ilimi ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa, to ya zama yana da matan nan, za ta taimaka masa. Warafidun fi mata'ibil hayati, kuma abu ne mai taimakawa har yanzu da sauƙaƙewa ga wahalhalun rayuwa. Fala tataraddad ayyuha shab, don haka kai saurayi, ina gaya maka kada kai kai kawo ka zo kana wani kokonto ni in yi ne ko in bari sai na gama karatu, ko ko a'a, kada ka samu kokonto. Fil azmi ala dukuli bawwabati zawaji, wajen yanke hukunci kan cewa kawai ka shiga kofar wato yin aure din nan. Mutafa'ilan bis sa'adati, ya zama kana sa kyakkyawan zatanka wajen cewa insha Allah za ka samu sa'ada. Yawwa, kada ya zama cewa kai auren kana mummunan zato, kai to ni abun ne anya za mu kai gagaci, ko ko abun ba zai kai gagaci ba. Ka sa ran Allah madauki zai yassare maka harkar neman ilimin, yassare maka komai. Wannan kada mutum ya tsammanin ko ya abin da ya shafi rayuwar karatun addini ne, har karatun bokon in mutum zai yi, ya zama yana da auren ya fi samun natsuwa, musamman a ce zai shiga irin halin rayuwar da mutane suke ciki yanzu, jami'o'inmu a haɗe maza da mata a aji guda, makwancin ne kawai ba a ba da damar yin wato zama wuri tare ba, amma daga komai saboda haka tsarin yake, marar kyau, marar tsafta, kuma ana abubuwan da basu dace ba, basu dace ba, kuma basu dace ba, Allah kyauta. To kaga ashe idan mutum yana son mutuncinsa, yaro zai tafi jami'a, to a taimaka masa a hada shi da mata, ko da zai je ya rika zuwa weekend ne ya dawo, alal aqalla gafin wannan sha'awar da yake damunsa, to ba zai zama cewa yayi sababin halakarsa a cikin wato wannan yanayi da zai tafi ba, wato karatun nan. Domin da a rasa karatun gaba daya, gunda a samu hanyar da za a yi maganin abin da ke sa mutane su bace agun karatun, mun fahimci wannan? Haka ƴaƴa mata yadda suke lalacewa din, in aka samu akai auren, mijin ya taimaka ya bata damar ta je ta karatun, duk ba abin da zai hana a irin waɗannan, tare da kulawa da kuma mai da hankali nasa har yanzu, domin kar ta shiga wani hali din. Amma kuma buƙatar da al'ummar take ga karatun, to shi kuma shi ma yana da muhimmanci. Yauwa, idan kowa zai hana ba zai bari ba, to ba za a sami wasu abubuwan da kuma hakikatan ana buƙatar su ba. Ka je asibitoci ka gani yanzu, mafi yawa a halin da muke ciki yanzu, mafi yawan matan da suke, ko kuma mutanen da suke karɓar haihuwa dai shine immar wurin wato samun mutuncin mutanen kowane gari. Duk komai matsayin mutum, daga sarkin gari zuwa limami zuwa kowa da kowa, in matarsa za ta haihu asibitin nan, to kowa zai karɓi haihuwan nan sai ya ga abin da kai miji baka so a gani. Haka ne ko ba haka ba? To mafi yawan masu ganin abin da ba a so a gani din nan maza ne, kai kila ma ba musulmi ba ne. Don haka wani abu da ake samu akan hanyar hana ƴaƴan mata su yi karatun likitan nan ko nursing din nan da za su zo su hana waɗannan abubuwa su rika faruwa, ya kamata a ce mu fahimci yanayin mu maganin sa, maimakon a ce a rufe kofar gaba daya ƴaƴan mata ba su karatu ba, wannan ba taimako bane. Yau saboda dan kila kai kana tura matan ne kawai a cikin ɗakin lebo sai ka komo baka san me ake ba, waɗanda suke ciki suka ga abin da suke yi da ɗauko hoton za a yi a nuna maka kuka za ka yi na abin da ake, kuma a ce wannan abin mu haka za mu bar shi ya ci gaba, to wannan ba zai taimaka ba. Ya kamata a samu ƴan matan a yi musu auren tare da duk da cewa idan mutum ya aurar da yarinya to kuma haƙƙinta da ikon ba ta dama ta karatu da sauransu ya koma gun miji, ko ba haka bane? Wannan haka ne a shari'ance. To amma idan aka ya zama cewa an sa tsare-tsaren da mazan za su rika taimaka su bar matan nasu su karatu, to haƙiƙa akwai taimako ga al'ummar, kuma akwai abin da zai tsare mana damuwoyi da dama. Idan mutum ya samu matsala ko yarinya ta samu matsala a rayuwarta na shiga wani hali marar kyau, ka kalli abin za mu ga cewa mafi yawa ba hakan wai ake so ba, amma za ka ga babban mafsada takan tsaya a kanta ita kadai. Wancan irin hali kuwa na rashin waɗanda za su taimaka a harkar fagen wannan ilimin likitancin da sauransu, mafsada ta al'umma ce baki ɗaya. Mafsada kuma ta al'umma ana gabatar da kauda ita akan mafsada fardiya a ko'ina. Shi yasa malamai za ku ji suna ba da fatawar cewa duk abin da zai shafi rayuwar mutane baki ɗaya, ko a ce an samu tashin hankali ko rikici ko wata damuwa ko kashe-kashe, to da a ce an bar wannan gwanda mutum ɗaya a ce shi ne kawai ya rasa ransa, ba duka al'umma ba. Ina fata mun fahimci wannan. To Allah ya kyauta. Sallan malamin yake cewa ma hiya muwasafatu zawjati allati akhtaruha. To yau mun shiga harkar kamar irin wa'azin da ake yin an je waliman nan ko yau mun koma cikin sa. Yau menene siffofin matar da zan aura? Malamin bai barka haka ba, dalibin ilimi mai neman ilimi kai aure, to bai barka cewa kai ka je kai auren ba. Wacce irin mata za ka aura shi ma wadda za ta taimaka maka kan harkar neman ilimin, don har yanzu a babin neman ilimin muke. Yace sifatul mar'ati batina wa husnu ma'shariha la tadhharu ala haqiqatiha illa ba'da az-zawaj. Yace siffofin mace na ɓoye, wato mace tana da siffofi, kowa ma ɗan adam yana da siffofinsa na ɓoye, yana da siffofi na bayyane ko yawwa, wanda za a gani idan an yi ado, wanda za a zo farfarfar ana gaida mutane daban, da kuma halin zamantakewa na rayuwa za ka iya hango wannan farfarfar din ya burge ka ya baka sha'awa da komai. To kuma lokacin da aka zo zaman rayuwa a cikin gida, to halin cikin zuciyar kuma sai ya fara bayyana, sai ka ce to ai ban san haka take ba. Yawwa, to a lokacin ake faɗin irin wannan. Haka nan shi ma namijin za a gan shi da ladabi da sum, yana gun karatu, yana komai, duk ana komai da shi a wurin karatu yana halatta. To amma aka yi aure kuma sai ka same shi ga zafin rai, ga yawan baƙin ciki, ga rashin tausayi, ga rashin ciyarwa mai kyau, ga rashin tufatarwa, duk wannan shi ma ana samu. Yawwa, da haka ba ka iya gane halin haƙiƙanin hali na namijin ko mace, mafi yawa sai an yi auren ake sanin halin juna. Don haka siffofin da suke na bayyane din wanne za ka ɗauka don ya taimaka maka ya zama cewa wancan da zai zo ya bayyana bayan baka san shi ba, ya zo ya bayyana bayan an yi aure, yadda za ka ji sauƙinsa kuma ya zama maka bi iznillahi ba zai tayar maka hankali ba. Shi ne abin da malamin zai faɗa. Ya ce fa kam min imra'atin, da yawa za a samu mace, usmiya alaiha fi khilaliha, an yaba mata a ɗabi'unta, shi ne khilal, an yaba mata an ce ai tukirki ce yarinya mai hankali, yarinya mai karatu, yarinya mai ladabi, yarinya mai kaza, duk unguwa ana yaba mata. Sun mata bayyana duddu zalika, sannan daga baya bayan an yi aure sai a ga ashe ba haka ba ne. Wal islamu wajjaha talibal nikahi, musulunci ya fuskantar da ya bawa mai neman aure shawara cewa ikhtiyaril mar'ati zatid din, cewa mutum ya zabi mata mai addini. In ka zabi mai addini, to waɗancan halayen da za su bayyana na ɓoye za su yi sauƙin tayar maka hankali, za su yi sauƙin baka mamakin da za ka ruɗe ka rasa yadda za ka yi. Wani ma ƙila yi tunanin ko raguwa ma za a yi da aure. Aure nawa yake faruwa nan da nan daga an yi shi wata ɗaya biyu sai ka ga cewa ya lalace? Iyaye da su samarin an taɓa tunanin wannan abin haka a yi maganinsa? Sau da yawa tun da harkar waye wannan ta ƙarya ta shigo wa mutane yanzu, mutane in suka tashi yin aure sun fi kallon ƙyale-ƙyalen wannan zahiri ɗin. Yawwa, ta iya ƙyale-ƙyale, ta iya kaza, ta iya kaza, to wannan abun shi ake kallo. A manta da addini, a manta da asali da sauransu, sai zama kawai in mutum mai kwaɗayin dukiya ne, dukiyar yake kallo cewa ‘yar alhaji wane ce zai samu taimako in ya aure ta, ko ‘yar wani ƙusa ne dai a wata harka shi yana ganin in dai ya auri wannan, to ai ko ba su da abinci daga gidansu ma za a iya taimaka musu. Ya sa wannan abun a zuciyarsa, shi ke nan sai ga harkar dukiya ce ta ja shi. Wani kuma siffar ta zahiri da wani kyan ƙyale-ƙyale ko makamancin wannan shi ne zai ja shi, sai zama can ƙasa ɗin ashe babu tarbiyya. Tarbiyyar girmama ka, tarbiyyar kula da kai a matsayin namiji, tarbiyyar girmama iyayenka in za ka zauna da matarka a cikin gida tare da iyayenka, wannan abun babba ne, yana raba aure da yawa. To waɗannan abubuwan duk ya kamata mutum ya kalle su kafin a yi auren, da kuma lokacin da yake zaɓar wace ce wanda zai aura ɗin. Domin asali shi aure ba a yi shi ba asali fa kawai domin a zo a rabu. Inda don a rabu ne, to ashe kar a yi tun farko mana. Asali an haɗu ne, zuciyar ta haɗu, don jikin ma ya haɗu, don a haifar da wani jikin da wata zuciyar. Haka ne ko ba haka ba? Yawwa, ana a samu kuma zuriya mai albarka domin a kai a haukan hanya ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a bauta wa Allah a shiga aljanna. Wani shi ne manufa, ba kawai a zo a ji daɗin rayuwa ‘yan watanni kaɗan, a yi angwanci, a yi menene, zuzuzu an yi ciki kuma shi kenan abubuwa sai su canza. Ba haka ne manufar ba. Yawwa, manufar shi ne a gina rayuwa, idan za a yi alfahari da ita a sami zuriya mai kyau, kuma ya zama cewa an bauta wa Allah. Duk wata alaƙa ba zancen aure ba kawai, duk alaƙar da za ta raunana maka addininka, to ka nisance ta. Addininka ya fi komai tsada, ya fi matar tsada, ya fi kowace dukiya tsada. In har za a lalata maka addini ba za ka same shi ba, za ka samu wanda za ta zo maka da fitsara gida, ta zo maka da tashin hankali, ta zo maka da fitina, halaye irin marasa tarbiyya, ko a ce tana leƙe-leƙe hulɗa da wasu. To waɗannan da ka shiga wannan harkar gwanda a ce ba kai ba gaba ɗaya, ka je ka nemi wata daban. Shi ya sa musulunci ya ba wa mutum shawarar cewa ya nemi mai addini. In ka nemi mai addini kuma ka samu, to bi idinillahi ta'ala za ka samu waraka. Tambayar ita ce wace ce mai addini, me ake nufi da cewa mai addini ne? Ba kawai saboda babanta yana zuwa masallaci ba shi ne kawai addini ba. Addinin nata ita ƙashin kanta, sannan kuma da tarbiyyar gidan nasu. Wani lokacin mutane wannan ɗin kawai suke kallo, ai ‘yar malam wane ce ko ‘yar alhaji wane ce, shi kuma gashi nan tare muke sallah da shi kaza da kaza, ko ba ka yi ba? Ai ba matsala insha Allah. Sai a je a yi auren, sai kuma ka zo ka ga cewa malam wanan nan bai ba da lokacinsa wajen shirya maka wannan matar ba, da ya sa ta a makaranta sai fita daga harkarta. Yadda kowa yake karatu ta ɗauki halayen abokai da ƙawaye, ta shirme a kalli fina-finai, a watse, a je gun samari, a ganta ana yawo a titi, ana kama hannu da saurayi, duk waɗannan abubuwan ba ta ƙi shi ba. Kaga ashe ba za ka zo ka sami abin da kai kake tsammani ba a gidanka. Don haka abin da ake nufi addinin nata ita kanta, sannan kuma da addinin gidan da ta fito. Yawwa, za ka bincika ya addinin wance, domin wannan harkar ba da dama aka yi kowa ya yi bincike. Ba laifi ba ne, ba gulma ba ce, ba giba ba ce, ba annamimanci ba ne. Za ka auri yarinya, ka je ka tambayi mutanen unguwa da maƙota da wasu dangin yaya halinta yake. yaya take kaza ya tsaye da sallah tukuna don sallah abun yan mata kaga yarin yadda ana kiran sallah za ta tashi tai alwala ta je ta sallah a zamanin da muke ciki yanzu to babbar alama ce cewa mai addini ce dan da yawan su ba ruwan su ma da wannan harka kuma iyaye da yawa sun manta da wannan abun ba sa zama su ga cewa ƴaƴan su mata suna sallah namiji kasancewar za a ganshi yayi alwala ya taho masallaci in bai taho ba shi kansa kila dama yana waje tare da abokansa an kira sallah abokan sun taho shi ma ya biyo su da saukin a ga yana yin sallah ko baya sallah amma ƴan mata zaka ga da yawa daga cikin iyaye ba su san cewa suna sallah ko ba sa yi iyayen su kuma mata wasu daga cikin su suna damuwa Allah saka musu alheri ba ce ba sa yi ba amma wasu ba su san ma ana yi ba ba ruwansu da wannan harka wata in ta faɗa ke ta shi ke sallar mana wannan mai ƙoƙarin kenan to ta tashi ta yi ko ba ta tashi ta yi ɗin ba kuma wata za ta yi mutaba'a ta ga cewa an yi ɗin ko ba a yi ba to lalle wajibi ne akan iyaye su ga cewa sun kula da ƴaƴansu matan nan suna sallah kuma duk wani abu da zai jawo hankalinsu kusa da addini sauraron wa'azozi da za su taimaka musu a sauraron abubuwan da za su ja hankalinsu su tsaye da su akan addini wannan duk yana da muhimmanci ina jin na taɓa ba mu labarin daga cikin abubuwan da za su yi mana fa'ida mu ma mu tabbaka abinda na gani ana yi a wasu wurare shine akan tsara daurori mun san ai daura ko course din nan da za a yi haka na kwana uku ko na sati guda ga samari masu shirin yin aure kawai sai a misali a kintace su waye ake sa ran a wata biyu masu zuwa za a daura musu aure sai a binciko a cikin unguwa kowace unguwa sai a je a samu kamar nan a Birnin Kudu za ku iya wannan abu a binciko su waye daurin auren su ya zo kusa nan da watanni uku misali sai a tattaro su a aika musu invitation a yi wani committee aikinsa shi ne binciko irin waɗannan ya samo su a kowace unguwa sai aika musu gayya a ce to za a yi muku daura ta kwana uku in ana tsoron kwana ukun ba su da shi a mai da shi asabar da lahadi in ma'aikata ne a wani gari lokacin da za a ce kwana uku gaba ɗaya ba za su iya ba da shi ba su samu a ce asabar da lahadi dai to da safe a samu ko makarantar nan ko primary ko wani wuri a nan a shiga aji a zaunar da su a ilmantar da su to duk wani abu muna buƙatar sa a wasu wuraren ana yin wannan za a ilmantar da su tun daga yadda zaka zabi yarinyar da yadda in aka yi bayan an yadda zaka yi mu'amala da iyayenta da irin abin da zaka yi na ladabin sarakuta da sauransu sannan kuma ita kanta rayuwar auren ya za ku zauna da ita ran da aka ce an zo bayan an gama ɗauran aure an yi abin da ake cewa biki an yi an ɗauko ƴar mutane an sa maka ɗaki ya za ka yi da ita wannan abubuwa mafi yawan samari yake damun su a yanzu da yawa daga cikin samari mu za ga babban abin da ke damun su shine abin nan da suke kallo a fina-finai to ya samu shi ma wanda za su riƙa yin wannan abin da shi tsakani da Allah ba nake faɗa ba to zancen cewa yayi tunanin wannan aure ne na a gina al'umma na a raya tarbiyya da sauransu duk ba shi ke zuwa kan mutane da yawa ba to amma yin irin wannan daurori din zai taimaka musu ya kai hankalinsu zuwa ga irin wannan unguwar a nuna musu ga yadda za ka yi ga daren farko ga abin da za ku yi ga irin abin da za ka ce na cewa ne na zikiri ga yadda za ku tattauna in ma saduwar ne ga yadda ake komai yanzu mun kan yadda kada a bar mutum da jahilci a cikin kowace harka a ilmantar da shi rashin iya wani abun yakan jawo nan da nan kwana ɗaya biyu uku sai ka ga yarinya tana kuka ta taho gidansu shikenan a zo a tattauna kai kuma uba ka bincika baka bincika ba don me za a wulakanta min ya sati ɗaya ma ba a yi ba to zauna ba za ka koma ba duk irin wannan shi kuma shi ma akwai buƙatar a ilmantar da mutane ba haka ya kamata a yi ba ina fata muna fahimta yawwa abin tunda dai dole mu rayu a duniyar nan tunda dole mu yi aure mu zauna to waɗannan abun tilas ne fa mu san su yaudarar kanmu ne kuma ba taimakon kanmu bane mu bar kowa a ce yaje abin da ya ga dama ko a ce a waɗannan shirman fina-finan Hausa wai anan mutun zai koyi yadda zai rayu da mutum wai har ana cewa wai ai hanyoyi ne na ilmantar da mutane na ilimin matsalolin da suke faruwa ne a cikin al'umma su ake yi wannan kashi 90 cikin 100 na abin da ake nuna wa din kuma duk ba wannan bane watsewa ce da lalacewa da kida da rawa wanda aka dauko na India wanda su ba kuma sun daina irin waɗannan shirman su ma sun koma shirman turawa yanzu ya kamata a ce hankalin mutane ya dawo jikinsu su canza yadda suke tafiya don haka tunda musulunci ya yi umarnin saurayi ya zaɓi mai addini allati tuhaqqiqu lahu maqasid az-zawaji shar'iyya wanda za ta tabbatar masa da manufofin aure na shari'a ya kulu alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tunkahul mar'atu ana auren mace ne li 40 don abubuwa hudu wannan tunkahu ikhbari ne ba umarni bane lalle mu fahimci wannan labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa cewa a dabi'ar mutane a al'adarsu yadda suka saba shine suna auren mace dan abubuwa hudu ba wai umarni ake baka cewa ka auri mace dan abubuwa hudu ba mun gane yawa labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa cewa in mutane suka tashi aure sau da yawa sukan kalli kaza ne ko su kalli kaza ko su kalli kaza yawa tunkahul mar'atu akan auri mace ne li 40 dan abubuwa hudu limaliha ko don dukiyarta ma'ana wani dukiyar yake kallo wali hasabiha wani ko danginta wato yar dangi ce yar asali tana da asali an san gidansu mai mashhurin gida ne a gari da makamancin wannan shine hasab wali jamaliha ko saboda kyanta tana da kyau kyakkyawa ce mai kyan tsira a kila wali diniha ko kuma saboda addininta waɗannan abubuwan guda hudu mutane su suke kallo in za su yi aure mutane ba fa yana faɗa cewa shari'a haka tace ba to sai yake cewa fanfar kai din ka rabanta bi zati dini da mai addini in kai haka yace taribat ya daka wannan kalmar taribat ya daka malamai sun tattauna akan ta da sabani mai yawa mai ake nufi da ita mafi yawa kamar da al-qadi iyad yake faɗi a cikin ikmalul mu'lim sharhin sahihi muslim yana cewa azhar ma'ana shine kamar addu'a ce ko kalma ce da ba a nufin zahirinta domin asalin ka kalle ma'anar ta a lugar larabci ma'anar taribat yadaka shine hannayenka su taba turbaya su taba kasa tariba ma'ana mutum ya zama matalauci ya kai ga kasa shine sai suka fasara suka ce abinda ake nufi taribat yadaka illam taf'al ma amurka bihi ma'ana hannunka ya dulmiya cikin kasa ka zama ka samu talauci in baka yi abin nan baka zaɓi mai addini ba mun fahimci su yaƙin zancen yawa wasu kuma suka ce akwai taribat ya daka an samo daga atraba in an ce atraba shi kuma shi ne gina in an ce atraba shi ne ma'ana ya zama mai kuɗi ya waye gari mai dukiya to sai suka ce addu'a ce nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ka zaɓi mai addini to za ka samu hatta wadata za ka dai saɓani ne malamai a taƙaice shi al-qadi iyad abinda yake cewa shine suna daga cikin wannan tana daga cikin kalmomin da la yuqsadu zahiruha ba a nufin zahirinsu kamar a maganar manzo sallallahu alaihi wasallama da wani ya zo yake tambayar sa akan addinin musulunci da yake ce masa kai imani da Allah da kai sallah da azumi da zakka da haji to sai mutumin yake cewa banda wannan ba komai a kaina yace eh sai ya juya baya yace to ni na gaya maka cewa ni bazan kara komai ba bazan rage ba sai ya tafi gida shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa aflaha wa abihi in sadaqa ya ci nasara ya samu babban rabo wa abihi da babansa in sadaqa wa abihi nan yana kan zo a bakin mutane ba a nufin rantsuwa da shi amma magana ce da aka saba fadarta kamar da misali yanzu mutane mutum yana magana ya faɗi magana ce dan farka kaga ba wannan abin yake nufi ba ko ba kuma me ma'ana ba zagin yake nufi ba ba kuma cewa wannan mutumin dan kaza din ne da ya faɗa ba amma magana ce da takan zo a bakin bahaushe ya faɗe ta ba ya nufin asalinta mun fahimci wannan alƙadi Iyad ya ce ita ma wannan tariba ce dakan abin da ake nufi da ita kenan, duk da asalin in ka fassara ta a lugar larabci ma'anarta shine ka samu talauci, to ce annabi ba haka yake nufi da ita ba. Mun gani mu koma kan asalin zancenmu cewa faghfar bi zati ad-dini, to ka zabi wanda take mai addini, in ka zabi mai addini mata to zaka sami jin dadin rayuwarka. Wa shartu ad-dini fil mar'ati, sharadin addinin nan a mata, kai dalibin ilimi ij'alhu asasan fil khitbati, ka sa shi shine asalin ginshikin farko na neman auren da take gaba daya. Khitba ana nufin neman aure, yawa ka sa shine ginshikin ka na neman auren maganar addinin nan. Mutane da yawa yana da wahala su kalli wannan abu, da dama ana gaya musu sai ga gaskiya shi kyalekyalen nan sun fi burge shi. Wani sai ce ai in ta zo din ai za ta gyaru, ai zan sa ta a makaranta, ko ba ta suke ba haka wai za a take wai yake wai haka addinin ai ta yi masa dabara, ai in ta zo za ta gyaru za ta shiga makaranta, kuma sai ta zo makarantar ma gaba ɗaya babu balantana ta je, kuma shi babu zai tura ta ba. Allah kyauta. Sai ke cewa wa kaza uluwu khuluqiha, da kuma daukakar halayenta da dabi'unta ya zama shi ma shine asasi, ma'ana ka sa a ce tana da halaye dabi'u madaukaka masu kyau. Wa ruqiyi ta'amuliha, da kuma kyawun wato mu'amalarta, ruqiyi shine madaukaki shi ma ma'anarsa ɗaya da uluwi. Wa husni bashashatiha, da kyakkyawan sakin fuskarta, waɗannan abubuwan duk suna da kyau ka kalle su. Idan ka ɗauko mai zafin rai ga addini, to amma kuma tsabar zafin ran ya yi yawa, ƙila la'alla zafin ran nan ya zo ya tasiri ga ‘ya’ya an ta haihu saboda tsabar faɗa da dukan yaro jefa shi a jikin bango a ji masa ciwo, kaga wannan duk ba alheri ba ne. Ya kamata ko in dai da addini, to a ce addinin kuma ya sauƙaƙe wancan halin kuma. Yawwa, ita fa rayuwar aure wahala ne da ita, tana da sauƙi tana da wahala. Sauƙinta ga wanda ya fahimci rayuwa, wahalarta kuma shine ga wanda bai fahimci rayuwar ba, so yake komai nasa ya tafi a miƙe. Duk namijin da ba zai iya haƙuri da mace ba, so yake komai ta zama 100% a miƙe, to ya gaba da tashi hankali kuma. Ina fatan fahimci wannan. Yau dole a kauda fuska, dole a gani a kyale, dole a yi shiru, dole ka yadda an fi ƙarfinka a wani gun, in ba ka ba ka da mai gidan ba. Yauwa, tilas ne ka yadda nan gun fa ba ka da wani abu da za ka yi sai kuma haƙuri an fi ƙarfinka, amma ba ana nufin ka saki abin gaba ɗaya lalace ba. A kama sai a saki, a ciza a saki, dole wannan haka rayuwar take. Yau ka ɗan nuna ɓacin ranka akan cewa wannan abin fa ba daidai ba ne. Hankali da ɗabi'a irin ta mace, ka gaya mata yanzu, ka gaya mata gobe, ka gaya mata jibi, to abin nan da ka faɗa ɗin nan sai an sake maimaita maka shi. To ba za ka zo ka ce wai sau nawa nake faɗan wannan abin da wai kullum sai an min, to kuma kaiwa sai ka yi haƙuri in dai mace ce. To idan ba za ka tausasa zuciyarka a irin wannan yanayin ba, to kullum a lalacewa ake, za a ɓata, za a saki aure, za a je a yi ta ƙarace-ƙarace, yau a zauna kwamiti a nan gurin, gobe kwamiti a wannan gurin, saboda a daidaita zancenku, kuma ya zama cewa kullum a banka ɗaka ke an san sirrin gidanka. Amma idan ka danne ka matse kai shiru, lokacin da aka ɓata maka ranka kama hanya ma ka fita daga gida, ba dole ne sai an maka abin da kake so ba har abada, to ka fita sai abin ya sassaita sai ka dawo, to sai ga abubuwa suna daidaitawa da kai, kuma da kanta sai ta ji kunya, kaga faɗa zannan wallahi ba haka nake nufi ba kaza da kaza. Ita kuma wannan raunin ita ma Allah ya ba ta shi. Don haka ai abin nan dai haka a daidaita abubuwan shine ke sa a samu zaman lafiya. Allah ya ba mu zaman lafiya baki daya. Yace fa baha'u manzariha, kyawun abin wato manzar dinta, yanayinta na abin da ake kallo shine manzar dinta, abin da za a kalla daga jikinta, baha'insa shine kyansa beauty, ma'adiniha tare da shi addini, wa khuluqiha da halayenta, to wannan fa min kamali sifatiha, wannan kuma yana cikin mafi kyawun sifofi. Domin duk mutumin da za a ce ya sami mai addini mai kyan mai hali mai kyau, to za ka cewa ko nawa aka dora masa sadaki zai bayar, haka ne ko ba haka ba? Wannan wanda zai gaya maka wannan shine wanda ya taɓa yin auren, musamman aka ya ƙoni da halaye marasa kyau a gun wata mata, wanda ya kalli kyau ya bi kyan ya bi kyalekyalen sai abin kuma ya dawo hali mai kyau din babu da tarbiya babu to in ya tashi da wata ran zai kara sai ya ga wata ga hali mai kyau ga addini to sai ya ga shi zai fara kallo kafin ya kalli kyan saboda an hora shi sau daya to idan aka sami ga kyan ga kuma waɗannan halaye masu kyau da addini to sai ga kuma abu ya kara mikewa ya tafi rairai insha Allah ayyace wa idza istama'a fil mar'ati dinun ومال وحسب وجمال فتلك خلال أربع إن استمعت في امرأة فاظفر بها إذا إدمس أكسامي الدين دوكير تيوى الدنجي تي دكاون كما تويسي وأن ننسوني هالا يقوداه إن دا أكي أوليد منسو إن سكتتتلا أكسامي سو أبو مجد دي أبو وأن نن أي كي قلقوا كوي يوو كي سولي كر ألقاك دومون rayuwarka ce fa kake ginawa ba magana ce ta jin dadi da kunciya da mace biyan sha'awa wannan abubuwan mutane sun fi kallon sa sosai fiye da wasu abubuwa ka kallo future din gidanka rayuwar yaya da tarbiyyar su da addini da mutunci kai ma ka karbo daga gidan mutunci a ga mutuncinka a zauna lafiya ka fada abi kuma ba wani abu ba wadai wani abu na tuhume tsakanin juna wannan kowa fi jin dadin haka to kana samun irin waɗannan halayen to kai gaggawa yawa a yace wala tuqdim wala tuqaddim sharṭal jamal ala din kai dalibin ilimi ina jan hankalinka kada ka gabatar da ka kuma fifita sharadin kyau akan addini yaqulu alaihi salatu wassalam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya mata'un duniyan nan jin dadi ce gaba ɗayan ta ma'ana dan kadan dan jin dadi ne ake zuwa a yi shi a more kawai a tafi wa khairu mata'iha fiyayyen jin dadin wannan duniyar kuwa shine al-mar'atu salihah shine mace saliha mace ta gari kuma kalmar saliha din nan in akai maka fassara sa za a cika maka littafi me ake nufi da kalmar saliha din nan yawwa saliha a addininta saliha a tunaninta saliha a tarbiyyarta saliha a mutunci saliha a kaza saliha 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 za a iya cika maka littafi da me ake nufi da shi don haka duk abin da ke nuni zuwa ga salahi cewa ta gari to wannan shi ake nufi rawahu muslim wa qila wa qabla al khitbati kafin neman aurenka ij'al al anata matiyataka ga wata shawara babba yace ka sa yin sannu-sannu da bi a hankali da rashin gaggawa da natsuwa duk wannan kalmomin mun ji waɗannan abubuwa guda hudu na faɗa ko da Hausa to dukkansu su ne ma'anan al'anat bi sannu-sannu rashin gaggawa da natsuwa da kuma wato haƙuri da bi a hankali duk wannan shi ne al'ana to ka sanya wannan halin wannan abubuwan su zama su ne matsiyataka matakinka da kake tafiya a kansa ma'ana kul za ka yi aure nan da nan aje da tunanin da shawarar manyan da daurin auren da menene dinsa duk a gama shi a ɗan lokaci kaɗan ka guji yin wannan muna fahimtar abin da yake nufi ya zama kullum annitsa kake abinka ka samar wa kanka lokacin da za ka yi bincike mai faɗi yawa kun ga maganar bincike ɗin nan akan harkar aure ba fatuhuma ba ce ga gidan su yarinya su ma kuma wajibinsu in za a ɗauki 'yarsu a kai wani gida su ma suna da dama za su yi bincike akan saurayi ko ba haka ba ne har binciken halinka na zama da abokanka yana da zafin rai ko ba shi da shi abinci ko yaya ɗabi'arsa wajen iyayensa yana girmama iyayensa ko baya girmama iyayensa abinci ko yaya lafiyarsa wani abin duk yana nan shi ma yana da lafiya ko ba shi da lafiya ko yana da wata cuta ko iyayensa suna da wata cutar da ake tsoron ya gada ba cin mutunci ba ne binciken wannan ya kamata kar mutum ya ɗauki abin cin mutunci duk mutumin da yake son ya samu abokin zama na rayuwar yau da kullum aure to ba zai je ɗauko wanda za su ɗauki wata cuta tare da shi ba ko ba haka ba ne don mutum baya fifita rayuwar wani akan tasa rayuwar yawa zai bincike in ce babu ciwo kaza in ce babu ciwo kaza har malamai sun bada fatawa a zamanin da muke ciki yanzu na tuna babban kwamitin malamai majalisar malamai ta ƙasar Saudi Arabia an tambaye su akan me hukuncin zuwa asibiti da samari za su yi su je su bincike kowa a bincika jininsa a bincika cututtuka mara wato shahararrun cututtukan nan da ake yawan yi a zamanin yanzu ka asa a tabbatar da yarinya ba shi ba ta da ita yaro ma ba ta da ita ba ta da ba shi da su waɗannan cututtukan kafin ai aure malamai suka ce wannan lalle ne a zamanin da yake abubuwa sun cakuɗe baka san wake da cuta kaza waye ba shi cuta kaza ba ya halatta aje asibiti ayi bincike a tabbatar da cewa kowa kalawe ke domin ka je ka dauko da sikila din nan wasu na dauka abu ne mai sauki yana cikin ciwukan da in aka ce an same su to yana haifar da ƴaƴanka in har aka samu irin wannan kamuwa da wannan ciwon to zama kuma shikenan fa rayuwar ku tana asibiti ba mutumin da zai sha'awar a ce rayuwarsa haka za ta zama kullun yana nan yana nan ba wai ana nufin in Allah ya dora maka kai kai hakuri ba in Allah ya dora maka dole ne to amma in kana da damar da ba za ka auri mai wannan cutar ba to kada kai haka nan cututtuka waɗannan na su kanjamau da makamantan su gashi ana bincike su a asibiti duk kar kai auri yarinya sai an maka wannan bincike wannan ba laifi bane a shar'ance a musulunci ita ma kuma za ta auri saurayi a ce to gaskiya fa a je a tattauna wannan abun a je a bincika kafin a yi shi duk wannan a shar'ance ba laifi bane ba tuhuma bace kar ka ce ni yanzu ne ake tuhuma da cewa mutumin banza ne ba haka bane kowa kwanciyar hankali yake so ya samu ka kwantar da hankalinka ta kwantar da hankalinta iyayenta su kwantar da hankalinsu so ake aji ku kalau a zo a kawo muku ziyara a gan kuna zama lafiya kowa da lafiyarsa a ce a sha lafiya a kwanta da juna a yi abin da za a yi kuma ya'ya Allah maɗauki ya arzuta ku da su zama lafiyayyu su yi karatu ku amfani ku yi ku kalle su ku ji daɗi ba shi kenan bane mata'in duniyar ne yawa kuma a bauta wa Allah wannan shi ne babban abu to amma idan aka ce babu lafiya za a samu matsaloli to abinda ake so na kwanciyar hankalin tare da mace ko mace ta samu tare da namiji duk ba zai samu ba wa qabla al-khitbati ij'al al-anata matiyataka wa su'ala an khuluqi walidayha kuma ka je kai tambaya akan halayen iyayenta yau domin halin iyaye alama ne na halin yarinyar da zaka ba ku samu idan za a je a kawo maka yarinyar da za a iyayenta suke zugata to ki rika fa kwakwalar aljihu Allah ya kyauta ban ce wai lalle ana yi ba amma ba mamaki a samu ko dan guntun ku in ce fa nan nan ki rika aiko mana to kaga irin wannan gaskiya ba mai jin dadin a ce yana da alaka da irin wannan gidan da ake wannan irin tunani ana dora yarinya akan taisata kuma shi ma din namijin shi ma aje a bincika yawa yana dukan mata ko baya dukan mata dan magana dukan mace fa gaskiya wani abu ne wanda ya kamata a ce hankalin namiji yafi karfin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai wai ya hana kwata kwata bane amma duk abin da ake faɗa shine a duka yana da haddi ba duka ne da zaka sami hannunka yatsinka ka bude su da karfinka na kato ka aje akan irin mutane ba yawa dukan da aka faɗa shi ne kamar duk abin da ba zai cutar da ita ba ban a yanzu rashin wannan ma ya fi kwanciyar hankali akwai hanyoyi da dama da za ka iya maganin halin matarka da ɗabi'arta da abin da ta yi maka marar kyau ba ta hanyar duka ba yawa domin dukan akwai ƙasƙanci haka da wulaƙanci a cikinsa a didda a shar'ance tunda yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gwashi nan ma a kurukuru a qur'ani in an samu kaza an samu kaza fadribuhunna wahjuruhunna fil madaji'i da makamantan waɗannan to ba dama ka ce kamar yadda turawa yanzu suke zuga yan boko cewa addinin musulunci akwai danniya akwai kaza har ma dukan mace ake sun dauko lafazin dukan ne ba sun dauko cewa tabbas ana yi din ba mun fahimci wannan yawa wani wuraren ana samu ana yi to amma mu samu yin maganin abin kafin a kai ga dukan to yana taimakawa kwarai da gaske kuma dama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko a shar'ance abinda aka faɗa ma na yin maganar dukan ai kafin a zo shi ka akwai wasu matakai
to mafi yawan mu ba mu abin matakan ne sai mu dauka kawai daga ran mu ya baci kawai sai mutun ya zage dantsi wannan ba daidai bane yawa to abin cika duk waɗannan saurayin nan yana kaza ko baya kaza yana shaye shaye ko baya shaye shaye to amma mafi yawan tashin hankalin da zaka samu yanzu shine mutane da dama babban abin da ke gaban su ina su za ta je ta huta ko ba ka bane su su huta a rika dan taimaka musu su samu ji yana kaza zancan yana aiki kaza aikin nan kuma mai kyau ne ba mai kyau bane ya yake samun kudin da yake ci da gidan duk ba ruwan su ban in ma an tashi bincike har tambaya ake yi zamanin da albashin tisha shine albashin wulakanci ko da cike da ana cewa ma'aikaci ne ko tisha ne ko ma'ana ma'aikaci ai shi tisha kaman ba ma'aikaci bane saboda shi kawai miskini ne to duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce ba su ake kallo ba yawa a kalli ɗabi'a a kalli halai a kalli addini yawa mutum ne mai natsuwa wallahi harkar aure babban abu ka samu wanda yake inda zaka bada yarka kai ne mai bada ya to ka nemi saurayi mai addini kuma mai natsuwa inda mutum yana da addini yana da natsuwa akwai wasu abubuwan na halayen da in Allah ya bin dauki ya taimaka to a hankali da nasiha da mai za a iya samun maganin su amma in ba shi da natsuwa kuma sannan yana da zafin rai mai yawa to za a iya samun matsaloli duk da dai kuma al'amura duka biyadillahi a rika koma zuwa ga Allah da addu'a yawa mafi yawan mu muna wasa da harkar addu'a wallahi ka rika yi ƴaƴanka addu'a ƴaƴan maza ƴaƴan mata ya Allah ka shiryar da su ya Allah ka ba su nutsuwa ya Allah ka kwantar musu da hankali ya Allah ka ba su miji mai kyau mai halin kirki mai ɗabi'a mai kyau mai addinin da za mu ji daɗin zama da shi kuma ƴaƴanka kai ma maza kai musu addu'a ka hada su da yarinyar kirki mai zaman lafiya mai kaza mai tarbiya a rika kula da addu'a yace aslun fi ulwi khuluqi zawjati wannan abun binciken na halayen iyaye shi ma asali ne wajen daukakar halayen da kuma dabi'un matarka fal khalalu min ahadihima in aka samu matsala daga ɗaya daga cikin iyaye biyun nan qad yuzhiru sad'a alaiha to zai iya bayyana da tsatsage wallan mura akan su ma'ana abubuwa za su iya baci in ce asadu shine a ce abu ya kekkece to mu guji wannan to mu gama da zancen auren yau gaba daya zai fi mai hakuri yace abi yamna'uni min azwaji babana ya hana ni aure to wannan unwani ne ma'ana haka yasa abun cewa ma'ana mai hukuncin saurayi a ce babansa ya hana shi aure yace as-simatul ghalibatu 'ala al-mustama'at alama da take ita ce galiba tafi yawa kan al'ummu a cikin al'ummomi shine taqlidu ba'dihha ba'd shine da yawan su sukan wato dauki halayen sashi wannan yayi abinda wannan yake wannan yabi abinda wani yake bina as-sima as-simatu sima shine al-alama al'alamatul ghaliba alamar da take galibi akan al'ummomi mujtama'at society shine mujtama' shine taqlidu ba'dihha ba'd zaka ga wata al'umma takan kwaikwayi abinda wata al'umma take wannan dabi'a ce ko yawa sai ka ga nan da nan wasu mutanen saboda wasu sun fi su karfi na misali yada manufofin su kamar yanzu halin da muke ciki yanzu al'ummomin da suka fi mu karfin tattalin arziki sun dora mana tunanin su tilas muna bi saboda me saboda sun mallaki hanyar bada labarin da kuma nuna mana yadda su suke rayuwa da kuma nuna mana cewa rayuwar mu ita ce ba ta da dadi haka ne ko ba haka ba in dai ka zauna ka zama dalibin talabijin kullun kana gaban mai ake fada a CNN mai ake fada a BBC mai ake fada a Al Jazeera kaza da irin waɗannan Express TV na Shi'a da sauransu in ka zauna to kowa fa manufarsa zai gaya maka labari ne ɗaya zai auku a wuri guda to amma yadda kowa zai gaya maka shi sai ka samu bambanci kowa zai cimma burinsa a wajen gaya maka din nan yanzu akwai wani gari ana ce masa Al-Qatif a Saudi Arabia ba kuna jin ana cewa ana zanga-zanga ba wani gari ne a nan gabashin Saudi Arabia kuma yan mutane ne yan kadan a wani titi suka fito suka daddaga abubuwa, amma yanzu su a Saudiya ma wasu ma ba su san ana yi ba, amma su kuma kasashen tura sun daga gashi nan ana zanga zanga a Saudiya, so ake su ma a kawo musu canji. Na shi ako da suka samu gidajen shi a wajen 40 na talabijin, kai ka dauka ba abin da ake yanzu sai zubda jini da kone kone a Saudiya. Saboda me? Saboda wannan damar a fadadin. To indai zaka zauna ka rika sauraron wannan, to kowa abin da yake so ka sani fa shi zai gaya maka abin da kai shi yake so ka sani. Yau mun fahimci bambancin abin, ba abin da kake so a gaya maka za a gaya maka ba, a'a abin da ake so ka sani shi za a faɗa maka, yadda ake so kuma ka dauke shi kwakwalwarka ta ya shiga cikin kwakwalwarka. Haka na zaga su BBC abin da ya dame su shine me zai kare manufofin kasashen su na kasashen Turai. Yauwa duk labarin za su bayar yanzu akwai shiri da suke shiri a talabijin na BBC ko sun yi ma akan rayuwar mata a society daban-daban, kasashen da suke da yanci a bar mace ta abin da ta ga dama sai a nuno hoton su ga sunan, ko ko inda aka ce mace way is protected ma'ana ana tsare ta sai aka nuno Afghanistan mata a cikin lullubi. Yauwa dan mutane wai sai su rika ganin an danne mata can kuma ana nuna a mata ga sunan da yanci. To duk mutumin da ya zama haka yake dole ne kaga cewa yayi maka tafsirin da ba za ka iya taka al'adar ba, ba za ka iya naka addinin ba in baka kula ka dage ba sai abin da shi yake maka talla. Ina fata mun fahimci wannan, don haka mu kula mu kiyaye abubuwan kallon da muka dauko muka sa a gidajen mu. Akwai amfanin da suke yi, akwai tashoshin da zaka fa'idanta da su, amma hakika sallama musu kawai ka zauna ka bude idanka duk abin da aka faɗa kana tare da shi ka rika daukar fikira da tunani, to wannan abin kuskure ne. Yauwa sau da yawa lokacin da kafin mu dawo in muka zauna a Madina misali zaka ga mu zauna kullun karfe 10:30 na can wanda ya damu da abun misali shine 8:30 na nan ko muna jin BBC. In kana jin BBC daga wajen Najeriya wallahi sai ka dauka tashin hankali ake a Najeriya, ma'ana gaba ɗaya kamar ba wani guntun mai rai yaki kawai ya rage a auka. Yau an yi kaza kalmomi irinsu an garkame mutum kaza a kurkuku an yi kaza sai ka ji kullum hankalinka a tsorace, amma kana zuwa sai ka ga ashe kowa yana harkarsa, ba a ce ba matsalar ba, akwai matsala nan da can amma ba ga mai kasar gaba ɗaya ta yi aka kasa zama ba. To wannan shine ɗabi'ar sauraren gidajen rediyo ka bari su yi maka tasiri, ka ji abin da zai maka amfani sauran ka kyale shi, kuma in kana da damar da zaka iya bincikar me ake yi sau da yawa sai mu ji abu sai mu yi waya a garin sai dan unguwar ya ce masa wallahi ya ce mini wallahi shi bai ma san ayyuka, dan unguwar ya ce wallahi ban san ayyuka ce a to a gashi da zo an yi hira da wani sai su ma ba su san shi ba. To irin waɗannan abubuwan ga Allah a rika kula da su, kar mutum ya sallama rayuwarsa gaba ɗaya zuwa ga irin waɗannan abubuwa ɗin, ya zama yana da hankali yana da kuma wata hanyar da yake samun labari ba ta waɗannan ba. Wannan dai yana faɗar mu koma kan maganar auren mu, yace wa hadha min al-khata'i, yace wannan kuskure ne ka saki rayuwarka a ce kawai kana bin wani kai baka da naka ra'ayin naka na kanka na kashin kanka sai ka bi turawa sai ka bi wane ne sai ka bi ra'ayin banza, yace wannan ba daidai bane. Wa dinul islami lahu usulun thabitatun wa da'aimu qa'imatu, yace shi addinin musulunci yana da asali tabbatacce da kuma ginshikai shine da'aim da suke a tsaye. Falasna bihajatin ila tadlidi ghayrina, bamu da bukatar mu rika kwaikwayen wato wasu wanda ba mu ba wanda ba musulmi ba. Yauwa mu kiyaye kwaikwayen wanda ba musulmi ba, in dai zaka kwaikwayi wanda ba musulmi ba to hakika ko zai dauke kai saka a hanyar da ba musulunci ba, don ku shi ba ruwansa da musulunci, shi so yake ma kai wa addinin naka tawaye kamar yadda shi yayi wa nasa tawaye. Kai naka tawaye sai ku haɗu. Yace wa dinuna hassana ala tazwiji shababi, addinin mu ya kwadaitar da mu akan auren da samari wa kaza ash-shabbat, haka nan kuma ƴan mata. Lima yatarattabu ala zalika min masalih zahiratin, saboda abin da yake hade da wannan yake bibiyan wannan yake hawa daga wannan na maslahuhi uruqu bayyane. Wa lima yandari'u, kuma saboda abin da za iya tunkudewa biha, za iya tunkude yandari'u ma'ana ya tafi a neme shi a rasa a ya tunkude kansa. Min mahadhira waqi'atin, na daga abubuwan tsoro da suke wato za su yi aukuwa wato masu aukuwa. Wal khaliqu lil khalqi a'lamu bihim, haka ne ko ba haka ba? Mahalicci wanda ya halicci wannan halittar, akwai wanda ya fi shi sanin halittar? Da haka wani mutum ya zo daga baya ya sa maka nasa tunanin cewa ai rayuwar ba sai kayi kaza ba kaza da kaza da kaza, a shi yafi ka sanin, yafi ubangijin ka sanin kanka kenan, shi zai ilmantar da kai yadda zaka yi tawaye wai kai zaka waye, bayan ga addinin ka ya faɗi abu, sai ga mutum yana zo yana kokonto akan dokokin addinin sa. Addini ne ce ai auren nan, sai wani kuma zai ce a kai ka rubu da harkar auren nan kawai ai, sai ka ga mutum ya shekara nawa bai aure ba, yarinya ta shekara 28 wai bata auren fari ba, ka samu wata 40 ma wai bata auren fari ba. A wasu wuraren yawan ƴan matan ne babu kuma masu auren, saboda tsadar rayuwa ko saboda tsadar abin da za a yi auren da shi. Mu a nan wasu abubuwan ba haka suke ba, da ɗan sauƙi gwargwado in ka kwatanta da wasu ƙasashen. Wani zai ce a mana akwai fa wahala, na sani akwai wahalhalu iri-iri, to amma kuma gwargwado ne, in ka ce za ka kwatanta su da wasu ƙasashen, to namu akwai alheri da yawa. Rashin sanin wasu ƙasashen da yadda suke shi yasa kila za ka ga cewa kai ba wata ƙasa da zalala ce irin taka. To mu taimaka wa junanmu mu rage adadin marasa auren nan, wallahi taimakon zaman lafiyarmu ne. In aka zauna ɗinnan ba aure, to muna kallo fa yanzu za ka riƙa ji yau an yi cikin shege a nan, yau cikin shege a nan, yanzu da fa kafin ka ji ko da wahala ka ji ai shekaru, sai ai maka shekara 10 baka ji labari a wani gari na musulmi nan irin garinmu nan haka, a ce an sami an ji wata ta yi cikin shege ba, ko ba haka ba ne? Ya zama wani abun labari in aka so kai ashe ma kaza ta yi, to amma yanzu fa ban da labari ne nawa ko ɗaya, amma ku kun sani yawa ba za ku rasa sani ba, yau wuri kaza, yau kaza, yau kaza, yau kaza. In wannan halin rashin ba da dama waɗannan yaran su yi aure, duk wanda gaban sai fara motsa wannan fa in bai aure ba to fa shi za a shiga fitina, kuma musamman damar su haɗu ɗin nan gata nan sai yawaita take yi, damar a samu gunɓuyan nan yawaita take yi. Don haka mu tashi tsaye mai maganin waɗannan abubuwan ya zama cewa an sauƙaƙe lamarin yadda samari za su yi aure, yawa tare da a yi karatu mai amfani kuma a samu abin da za a riƙe iyali da shi. A duk waɗannan abubuwan a kula da su, sai yake cewa wali ma yandari ubi hamin mahadira wa gi'atin, yace wal khaliqu lil khalqi a'lamu bihim. Wa fil islam qawlu nabiyyina, a musulunci muna da maganar manzonmu sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ya ma'asharal shabab, ya ku samari, man istata'a minkum al ba'ata falyatazawwaj, duk mutumin da ke da ikon aure ya aure. Wasu al ba'a, wasu kace dukiya, wasu kace kuma ƙarfin wato kula da mace musamman kwanciya da mace, yace duk mai halin wannan abu falyatazawwaj, to ya aure. Fa innahu aghaddu lil basar, shi yin auren ya fi sa ka rintsa idanunka. Yanzu mutumin da yake da aure ango ne sabo, ya san mace ya fito daga gidansa yau da asuba, yana tafiya wurin aikinsa ko a jami'a yake karatu, za ku ga ya daga kansa yana kallon 'yan mata? Saboda shi wannan gafin sha'awar ya samu dama a jiya da daddare nan ko a ɗan wani lokaci da bai daɗe ba ya karya shi. To in dai za ka samu damar da lokaci-lokaci za ka karya wannan abun ta hanya ta halal ta mataka, to ba za ka kalli kuma wata ba. Don haka ba tashin hankali, babu damuwa, babu kuma shiga saban Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fatan fahimci abu. Don haka yin auren nan ghaddu lil basar ya fi wato rintsa idanu ya sa ba za ka kalli 'yar wani ba, wa ahsanu lil farji, kuma ya fi katangewa da tsarewa da farjin mutum. Wa man lam yastati, wanda ko ba shi da ikon yin auren, ba shi da kuɗin, ba shi da dama, fa alaihi bisawmi, to ya riƙa yin azumi. Yawwa, a riƙa yin azumi. Fa innahu lahu wija'un, domin shi azumi kamar dandaka ne da take rage wa mutum sha'awa, ta sa ya zama cewa baya samun sha'awa ɗin in har yana azumi, saboda tunanin kusantar Ubangiji, tunanin ibada da nesanta kansa daga irin waɗannan abubuwa ɗin. Walau kana fi zawaji shabbi wa huwa hadithu sinni mafsadatun, da a ce akwai wata mafsada, akwai barna in an aurar da yaro dan yana karami, wato daga farkon balagarsa a ce ai masa aure, da a ce akwai wata barna, lama hassa shar'ul mutahharu ala zawaji shabbi, da wannan shari'a tamu bata kwadaitar da cewa ai auren samari ba, mun fahimci wannan inda akwai barna a ciki don haka kada mu rika yadda da maganar turawa da maganar suwaye cewa auren nan yana sa kaza da kaza zai jawo talauci kai ba ka da komai dan me zakai kaza kar kuma mu dauki wancan hadisin wanda yayi aure talauci yazo a ce wai yaji gun annabi ya ce je ka kara ya sake yin auren kuma sai talauci yazo ya dame shi sai sake zuwa gun annabi ya ce je ka kara aure wannan ba haka bane wannan hadisin ba hadisi bane ba mai kyau bane amma komai ka yi shi gurgudan da zaka iya kar ka yi yadda zaka je ka jefa kanka sata yawa ka ciyo abin da yake ba daidai ba halal ba kai gurgudan abin da zaka iya amma ka samu alal aqalla ka auri dayan nan da zata fidda kai daga gaurantar da zaka rika kallakan yayan mutane mun fahimci wannan yawa ba magana ce ta tare taren ba na'am sannan sai ki cewa wal qa'idatu shar'iyyatu al muqarrara qa'idan nan ta shari'a tabbatacciya wanda aka tabbatar da ita a musulunci anna shine kullu amrin amara Allahu bihi fa huwa yuhibbuhu wa yardahu yawa duk wani abu wannan kaida ce ya kamata kowa dalibi ya haddace ta kullu amrin amara Allahu bihi duk wani al'amari ko wani umarni da Allah ya yi umarni cewa ayi kaza fa huwa yuhibbuhu wa yardahu to yana son sa kuma ya yarda da shi babu kuma wanda ya isa Allah ya ce ya yarda da samari su yi aure wani ya zo ya ce a'a kada a yi aure ai akwai kaza akwai kaza mun fahimci wannan yawa fitina ce da lalacewa su turawan da suke son irin waɗannan abubuwan su yi ta yaduwa a tsakaninmu ai saboda su sun rasa wannan damar ne ka je ka tambaye su yaya labarin rayuwarsu tsarin zaman iyali ka ga mutum yana zaune da mata ya sa mata suna mistress ɗinsa shekara 30 bai aure ta ba ai ta shan kwayoyi ba ciki ai ta kaza da kaza don haka halal ɗin da ake samu na ƙauna da tausayi da me duk babu shi a tsakaninsu kuma waɗanda suka yi auren kaga ɗan yana zagin uban ba girmamawa ba komai ba abin da ya dame su illa kowa komai ƙanƙantar sa ya je ya samu abin duniya wannan tare abin duniya shine addininsu su mun kuma ba haka muke ba yawwa mu neman abin duniya an nuna mana yadda za mu yi shi ne domin mu samu yadda za mu ci da kanmu mai ƙarfin da za mu bauta wa Allah ko ba haka ba ne da abin duniyar da zaman lafiyar kwanciyar hankalin duk wasila ce ake nema domin a samu a bauta wa Allah su kuma ba bautar Allah ce a gabansu ba ka samu waɗanda suka musulunta a cikinsu za ka je irin damuwar da suke ciki da tashin hankalin da suke ciki sai su gaba ɗaya kwanciyar hankali dama ba su da shi ku da kuke ganin su haka saboda sun mallaki duniya su ne da nukiliya su ne da kaza sai abinda suka turo muku a talabijin sai ku ɗauka zaman lafiya suke babu zaman lafiya duk mutumin da fa babu Allah a zuciyarsa bai san la ilaha illallah ba bai san Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba to gaskiya kai zancen yana da kwanciyar hankali wannan labari yawa kai kuma mai la ilaha illallah da Muhammadu Rasulullah zaman ta taimaka amfani shine kana aiki da ita kai ma in ba haka ba za ka cewa gaba ɗaya ba ta da tasiri a kanka in fadar baki ce kawai babu aiki a aikace duk dai Allah ya taimake mu baki ɗaya sai ce kullu amrin amara Allah bihi fa huwa yuhibbuhu wa yarda fa idza kana Allah yuhibbu zawaj ash-shab tunda ko Allah yana son auren samari wa shabba da ɗan mata falimadha yatawaqqafu al-aba'u dan me yasa iyaye manya wato ubanni za su rika kai kawo ko su ce su ba za su yarda ba an tazwijihim daga auren auratar da ƴaƴansu a ce ba za su yi wa ƴaƴansu aure ba suna tsayawa suna wani dawurwuri kuma a ce a'a ba za a yanzu ba mafi yawan mutane shi nan yana magana ne akan musamman halin da yake ciki shi ko ƙasarsu za ka ga iyaye a ƙasashen larabawa ne babban abin da ke tada hankalin uba shine idan auren ɗansa ya zo dama dai a nema muke ne to alhamdulillah an yi ƙoƙari babban abin da ke tayar masa hankali shine a ce auren ɗansa ya zo to damuwa ta zo masa domin kun san su a can ba kaman munan ba mu a nan in aka ce za a yi aure mafi yawan mai shan wahala babba shine uba na ya ko ba haka ba uban ya wanda zai aurar da yarsa ya fi shan wahala domin shi miji in ya bada sadakin nan daki ne fayau ba komai a cikinsa haka zai zo aje muku ko ba haka bane? Yauwa, ku za ku je ku kawo gado, a kawo kayan shimfiɗa, a kawo menene da menene da kwanuka dinnan, waɗannan kuma ba ƙaramin azaba bace. To su kuma a can al'adar su ta Larabawa, idan aka ce an ɗaura aure, yaron nan da zai auri ya shi zai kawo sadaki, sadakin nan kuma mai tsaba tsada, wani riyal zai kai 25,000, wani 30,000, wani ya ce riyal 100,000 ma, riyal 100,000 nawa kenan, kai sau 40 miliyan 4 ƙwarai da gaske, miliyan 4. To wani haka zai bayar fa, sannan kuma gida a kansa yake, gado a kansa yake, kitchen a kansa yake, haka za ta zo maka da yan jakarta da yan kayan sawanta a ciki. To ai kaga ko in haka ne, dole uban yaro hankalinsa ya tashi, shi yasa in yaro ne yace baba aure, sai uban yace saurara yaro. Yauwa, don haka shi malam yana magana ne ta wannan gefe din, kamar mu anan ka iya cewa kamar wanda zai fi damuwa shi da uban yarinya, shi ne zai daga rana in an sa ya ce aku saurara dai ya gratuity wane ne da menene a tattaro nan ai bashi, amma akwai wahala. Shi yasa yake da kyau a rika yan abubuwan da na gani wasu suna yi, kamar can suna da wata kungiya da Sheikh Bin Baz ya kafa ta, kowace samari ɗalibansa ne suka kafa abin nan, sunanta jam'iyyatu Sheikh Bin Baz ko samahatu Sheikh Bin Baz limusa'adati shababi ala zawaj, sunan kungiyar kenan. Kungiya ce aka kafa domin taimakawa samari su yi aure, shi malamin ya kafa ta, sai rika aikawa manyan masu kuɗi, masu kamfanoni, cewa to gafa kungiya suna kaza suna kaza, don Allah ku rika aiko mata kuɗi, sai tattalin account ɗinsu a banki, masu kuɗi sai su ta aiko taimako a ciki. To wannan abin yana taimakawa idan yaro ya tashi yin aure, ya rubuta application zuwa ga wannan ofishin, to za a duba ya kawo abin nan kuɗin sadakin da aka ɗora masa, aka yanke masa, an ce ya kawo 70,000, sukan taimaka su bashi ko 40 daga ciki ƴan uwansa da ƴan danginsa su haɗa masa saurin da irin wannan duk ana yi. To kage shi ita rayuwar nan fa, duk wanda aka ce a bar shi ya rayu shi kadai, ba a taimaka ba. Yauwa, kuma ita matsala ba wai wani ne kawai take hawa kansa, wani kuma ba ta hawa kansa ba, matsala tana hawa kan kowa. Na kai ne daga cikin abin da zai bani amfani yin irin waɗannan ƙungiyoyi ɗin da za su taimaka a ce ana yin kaza, kamar ƙungiyar jawabi daga malamai ɗin nan, Allah saka musu alheri da duk azumi zai zo a je a nemo kuɗin ya da za a ɗauko nauyin malamai a zo a yi kaza. To in aka yi irin waɗannan a cikin abubuwa na society ɗin nan, to shi ma yana taimakawa. Yauwa, zai rage, don wani zaka samu wani misali yanzu yana da ƴaƴan wajen guda 4 or 5 duk mata zai aurar da su misali, kuma a ce abinda yake hannunsa shi zai wannan abu, kowa ya zuba masa ido, waɗannan abun duk baya taimakawa, zai sa mutum ya shiga wani yanayi sai ga natsuwar ma da addinin da menene sai an daure, in ba haka domin yana so na farko ya kare mutuncinsa. Barin ƴaƴa mata zindin-zindin suna yawo dinnan, kana da damar da za ka yi ba kai ba, to kaga sai a yi ta ganin laifinsa. To kuma shi abin da za a yi din yana da wahala, don haka in aka ce duk da na san muna cikin hali wato mara daɗi wajen yanayin gudanar da rayuwa, amma ai mun san cewa kowace al'umma tana ƙarfafa ne da taimakon juna. Almar'u qalilun bi nafsihi ko kathirun bi ikhwanihi. Yawwa, shi mutum shi kadai ɗinsa kaɗan ne, amma shi mai yawa ne idan ya zama tare da 'yan uwansa. Don haka aka irin wani 'yan ƙungiyoyin suna taimakawa a ce ba wai sai abin ya taso ba, a ce ka je ka ba da dama, a ce duk wata albashinka kana ɗauka ko 70,000 ko 50,000 ko nawa ne, a ce ka ce a ba da 1,000 a ciki misali, a je a sa a wannan asusu duk wata. Allah sa dai mu iya waɗannan abu, in ku duba kayan sauti, kayan menene, kayan wa'azi, duk su ba sai su gagare mu. Inji nan sai a zo sai an zo ana ta wata nawa akai ana ta ya za a yi a nemi taimako, ya za a yi kaza. Akwai ba Allah mai kokari kullun asuba ran juma su bi sabilillah. In ya faɗi kayansa shi kadai zai tashi tafi ba mai taimakawa, ko ba haka bane? Ya kamata a ce waɗannan abubuwan mu rage su don Allah mu taimakawa. Addinin nan fa ba zai tafi ba sai da kokarin gudunmuwar mu a kowane bangare, harkar wa'azin, harkar kayan sautin, harkar waɗannan abubuwan, kuma shi ma na taimakon junanmu, harkar aure din, duk muna buƙatar komai kankantar abin da ka taimaka. Wata ran in dai wani ya san ana ba da taimakon, to shi kuma Allah ya hore masa daiwa sai ya zo ya bayar. Amma in bai san akwai sunnar yin hakan ba, sai saurara jira yake sai a zo an tambaye shi. Don haka mu taimaka ya zama irin waɗannan abubuwan ana yin su, insha Allah za mu samu sauki. To sai ke cewa fa idza kana Allah yuhibbu zawaj ash-shabab ash-shabi wash-shabba falimadha yatawaqqafu al-aba'u an tazwijihim wa fil mujtama'i waylatun ya'innu minha. A cikin zamantakewar al'umma, mujtama a cikin al'umma akwai waylatu, azaba iri-iri, ma'ana wahalhalu, ya'innu minha, wanda shi yanayin ko ita al'ummar ma'ana take kuka da ita. Ya innu shi ne nishin marar lafiya, shi ne aninul maridu. Sababu ha ta'khiru sunni zawaji, babban sababin wannan musibin da ake fi ne jinkirta shekarun aure. Na taɓa ba ku labari wani hutu da nazo, ko waɗanda Allah ya sa suka ji, wata ƙungiya ita kuma ta aka yi ta nema wa mata marasa aure a samu musu aure. Ko wata mata aka yi hira da ita a talabijin, take ba da labarin a garin Riyadh kawai a ofishinta na wannan kungiyar akwai fayil na mata 800,000 a lokacin, yau ya kai shekara 8 ko 10 haka. Akwai fayil na mata 800,000 duk gashi nan, kowace da hotonta an bude fayil an aje. Aikin wannan ofishin ne a bincika unguwa-unguwa a samu musu mazan za su aure. Akwai principal mai shekara 40 a cikinsu, shekarar ta 40 ba ta samu ba. To kun ga waɗannan abubuwan musibin, rashin samun dama a aurar da mutane da wuri yakan haifar da waɗannan abubuwan. Shi ne da aka ji Larabawa suna cewa al'unusa, al'unusa, ɗaliban ilimi za su iya riƙe kalmar al'unusa, shi ne zaman mata da yawa babu aure, shi ne unusa, har a wuce shekarun da aka saba. Daga an ce dama an haura 16, 17, an kai 19, 20 ɗin nan, to kuma kai ma kanka uba sai ga hankalinka ya fara tashi, ko ba haka bane? So kake duk yadda za ai a taimaka da Allah, baiwar Allah nan a fitar maka da ita, dan nan gun ba gunta bane.
Na'am.
Ba kasan nan bane, duniya gaba daya ko ina. Ai shi yasa ake fadar cewa wajibi, na san zancen abin da nake so in fada ai dama shi ne, me yasa lokacin da abin ya zo a cikin al'ummar musulmi, malamai mun zauna da wasu da suka je umara suke ba mu labarin lokacin da wannan abin ya taso, muke tattaunawa da su, sun zagaya jiha, sun zauna da ƴan majalisu da yawa akan cewa kar su yadda wannan dokar a sa mata hannu. Wasu jihohin suka ce a shikenan sun gamsu ba za su bari ba. Amma daga ƙarshe mai aka yi shugaban majalisa a lokacin, wanda shine musulmi ne kuma, shine ya sa hannun ba tare da ma yaddar abubuwan ba. Aka kasa gaya wa kuma duniya ko musulmi cewa wannan abun fa an sa masa hannu. Yadda na samu labari ban tsaba da tabbas ko abun haka yake cewa an sa hannu a abu. To kaga wannan ai musifa ce. An nuna mutane ba za a yi ba, sannan daga ƙasa can aka je aka yi saboda Turawa a zauna da su lafiya. A ƙasa kuma da za a samu dan ƴan matan ba su kai wannan kuma matsayin na wannan abin da suke ce ma wayewa ba. Yanzu da wata za ta kai ubanta ƙara tana da 15 ɗin, a nan ne za a ga cewa dokar an zartar ko ba a zartar ba. Ta ce ta kai in ya aurar da ita tana 15 misali, ba ta kai 18 ba, sai ta je ta kai babanta kotu. Sai fa a ce za a kira shi a hana shi a ɓata auren, wai a ce yayi abin da yake ya saba ma duka. Wannan shi dama ake hanawa. Allah maɗaukaki ya yi mana wannan tashin hankali. Allah kariya da irin makircen da ake a cutar da addini. Yace wa fil nikahi yatahaqqaqu al-afafu wal ihsanu was salahu. A aure ake samun wato kama kai da katangewa da kuma wato salahi, nagarta. Mutum ya zama nagari, ya zama kamamme, ya kuma zama an katange shi daga barna, to ba a samun wannan sai a hanyar aure. In dai ba za a yi auren nan ba, to Allah ya gina jikin namiji sai ya samu mace, zai kwantar da hankali. Allah ya gina jikin mace sai ta samu namiji, hankalinta zai kwanta. Wannan maganganun ana yin su baro baro ne dan mu san haka fa abin yake kuma duk lokacin da muka tsabawa wannan abun to a lokacin muka jawo kanmu tashin hankali dan haka idan ba a samu hanya din ta halal ba to fa za a yi ta yin haram din nan to muna roƙon Allah madauki ya tsare mu daga waɗannan fitintunu na wannan rayuwa Allah kuma ya bamu basirar da zamu fahimci addini yadda ya kamata ya bamu shugabannin da zasu mana kishin irin waɗannan abubuwan su tsare mana su kuma ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu duk abin da zai ja mana damuwa da tashin hankali Allah ya tsare shi Allah ya kauda shi abubuwa da suke tasowa a harkar masu neman mulki harkar siyasa din nan muna fatan Allah madaukaki ya ci musa musu basirar abin da ake cewa neman abu ta hanyar basira da bayani ba ta hanyar zagi da cin mutunci da kashe-kashe da kuma tusgunawa da tashin hankali ba Allah ba su natsuwar da zai zama cewa ba za su damu sauran al'umma da ba su damu da abin da suke ba yawa Allah ya sa a yi abubuwan da za a yi lafiya a ga masu lafiya ba tare da an kashe ran koda musulmi ɗaya bane wannan malami na cewa assalamu alaikum malam da fatan malam yana lafiya Allah ya sa haka amin malam wai da sauran Quraishawa a duniya to akwai mana an duk wanda kaji an ce Ahlul Bait ne sharifi ne yana da alaka shi kaji an ce wane daga dangin Al-Hasan yake wane daga dangin Al-Hussein akwai su har yanzu a kasashen Larabawa akwai kasashe da dama Jordan suna nan da yawa Banu Hashim wanda da su ne a Makka kafin zuwan Ali Saud cikin Saudiyan ma akwai haka ji ana cewa Ali Sharif duk wanda kaji an ce wane wane Ash-Sharif daga wannan asali din yake ba wai babu su bane akwai su suna nan to Allah ya kimta na'am wannan mu kuma harkar mu ce ta Afirka amma su Laraba ban taba jin wannan irin abun a gunsu ba cewa duk wanda yake dan wannan gidan wai wuta ba ta cin sa a duniya ba haka bane wannan wata harka ce ta mu anan ma na san ta dai ban taba jin ta a wani wuri din ba akwai wasu mutane waɗanda sukan iya sa hannun su a wuta din ba ta ci ba wannan kuma ba sharife ba su da alaka da sharifta kuma ba tsafi bane ba wani abu ina ji mun san wasu daga cikin wannan ko yawa akwai ana samu malam kai ma ka san wani daga cikin mai wannan kila dai baka san abun bane almuhim dai wannan ba shi da alaka da wannan harkar mutum dan ya ce sharifi kuma ba mu da musamman mu namu nan ma baka da wani dalili zaka tabbatar cewa eh sharifan ne ina alaka ina nasaba din ya za a yi a tabbatar da wannan to amma tunda mutum shi ya faɗa a ka'idar shari'a ba kotu za ka yi shi ka ce gashi wannan ya saba wa Quraishawa ya bata musu zuriya ya dangana kansu zuwa gare shi baka bashi da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafirci ne karamin kafirci ba babba ba mutum ya dangana kansa zuwa ga inda ba gidansu ba yawa mutum ya dangana kansa cewa babansa wani ne daban ba wanda ya haife shi ba kaga duk wanda ya jefa kansa cikin waɗanda ba su ne asalin danginsa ba to sai ya shirya amsar wannan irin magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ba abu ne da kai zaka zo ka ce kana tuhumar su akai ba yaje shi da kansa shi da ubangiji amma maganar sharifai a Quraishawa tabbas akwai su a yanzu shikenan amsar mai tambaya na'am ma maganar
wadanda da dasu su a hadarin ruwa kan ba akwai su
na'am
dai su kulla wuta da yake cinye ba kowane ba
na'am
amma kuma suna da salsala za su yi da baka takarda
na'am
wani
haɗari da aka yi amma ba kuma tsafi ba ne mu ba mu da anassi ne a shar'ance babu abin da ya nuna cewa wani in yana da jini yana da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallama a ce wuta ba za ta ci shi ba a duniya babu wannan a shar'ance yawa wannan babu amma idan ko wani ne yake musu yake wa ƴaƴansa wani surkulle duk wanda aka haifa daga cikinsu ya zama haka wannan kuma wani abu ne daban yawa kuma duk ba mamaki ya zama suna wani Allah ya kyauta. Amma ga suna yi ana gobara a garin su, ana yi kuma suna konewa suna mutuwa. Mu da yau muka sani din ga sunan da yawa, yawa a Makka Madina ga suna a Jordan da sauransu. Babu wani wanda zai ce maka ya zo wata ran an yi gobara an zo an samu wuta ba ta ci shi ba. Yawa, babu wannan magana. Amma hakikatan akwai mutane masu irin wannan. To menene sababin sa? Shi kuma wani abu ne da fa. Allah ya kyauta. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.